daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16625 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalar sai kuma tashar Alfa radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com cikin shirin za ku ji cewa kungiyar matasan Birom ta buƙaci gwamnatin da ta maida wato ta maida jama'ar da suka kaurace mahallan su dalilin tashin hankalin da aka yi a shekaru da dama a jihar Filato sai kuma shirin kallabi tsakanin rawuna da zamu kawo muku na Maryam Dauda daga nan kuma sai shirin jaridan Amurka da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke ajiye mana suna Nasir Fil Hashim Gumel ina tare da Baba Yakubu Makeri
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar Wani jami'in fadar White House ya ce shugaba Donald Trump na shirin amincewa da fitar da bayanin da ake zargin wasu manyan jami'an shari'a na nuna wa shugaban kasa bambanci. Jami'in ya ce shugaban kasa dai bai damu da hakan ba kuma akwai yiwuwar zai sanar da majalisar dokoki niyyarsa a yau Juma'a. Jami'in ya ce tana yiwuwa a fitar bayanin ba tare da canja komai a cikinsa ba. Trump na da sabani da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kuma hukumar shari'a akan gabatar wa jama'a bayanin na Nunes wanda aka yi wa lakabi da sunan dan majalisar wakilai da ya wallafa shi mai shafi hudu ya haddasa cece-kuce a nan birnin Washington duk da cewar mutane kalilan wanda ba ɗan majalisar dokoki ba sun karanta bayanin mai shafi hudu kuma yayi sanadiyar rashin jituwa tsakanin shugaba Donald Trump da daraktan hukumar FBI wanda ya nada shi Christopher Wray to ko menene a cikin wannan bayanin da yake tada hankalin mutane masu sukar takardar sun ce bayanin yana neman ya zudda mutuncin hukumar binciken aikata manyan laifuka ta FBI da ma'aikatan shari'a wanda suke da hannu a yunkurin gano ko kuma wato gano ko kwamitin yaƙi neman zaben Trump yana da haɗin baki da ƙasar Rasha a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 rahotanni sun ce wakilai 'yan majalisar Republic da ke cikin kwamitin tattara bayanan sirri kaɗai su ne suka shirya wannan bayanin ba tare da sanin 'yan Democrat da ke kan kwamitin ba An gabatar da bayanin tare da martanin jam'iyyar Democrat mai shafi 10 ga majalisar wakilai a ranar 24 ga watan Janairu.
Amurka ta bayyana matukar damuwarta ga madugun 'yan adawar kasar Kenya Raila Odinga da ya rantsar da kansa kuma ya yi watsi da kundin mulkin kasar da bin doka da oda yayin da take kuma kira gwamnati ta mutunta 'yancin jama'a na faɗin albarkacin baki kuma ta aiwatar da umarnin kotu na barin gidajen talabijin na kasar su fara aiki. Gwamnati ta mai da martani ranar Talata akan bikin rantsarwar ta ayyana jami'iyyar 'yan adawa a matsayin kungiyar masu aikata laifi ta kuma umarci gidajen talabijin su daina gabatar da shirye-shiryensu. A wata sanarwa da mataimakin harkokin wajen Amurka ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta bayyana a wata tabbatar da Uhuru Kenyatta a matsayin zababben shugaban Kenya yayin da sanarwar ke kuma nuna matukar damuwa akan matakin gwamnatin na rufewa. Da kuma musgunawa da kuma hana kafafen labarai aiki. An zaɓi Uhuru Kenyatta a matsayin shugaban ƙasar Kenya ne a ranar 26 ga watan Oktoba shekara ta 2017 a cikin wani zaɓe da kotun kolin Kenya ta yi na'am da shi, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Ward a jiya Alhamis. Ta ƙara da cewa wajibi ne a bi hanyoyin shari'a wurin warware kowace taƙaddama. Babbar kotun birnin Nairobi ta umarci gwamnati a jiya Alhamis ta ba da manyan gidajen talabijin kasar su uku damar fara aiki bayan sun yi kokarin nuna hotunan bikin rantsuwar Odinga.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron ƙasar Pakistan ya nuna damuwa a kan sanarwar da fadar White House mai cewar an bai wa sojojin Amurka ikon kawar da sansanin 'yan yakin sa kai da ke Pakistan. White House ta fitar da wata sanarwa kuma ta aike su ga ƴan jarida a daren Talata da ke nuna nasarorin da Trump ya yi a kan manufofinsa na ƙasashen waje, wanda ya bayyana a lokacin da yake jawabinsa na farko a kan hali da ƙasa ke ciki. Sanarwar ta fadar White House ta ce matsayar shugaba Trump a kan tsarin dabarun kudancin Asiya ita ce baiwa kwamandoji iko da kuma basu kayan aiki wanda za su hana ‘yan ta’adda samun mafaka a Afghanistan da kuma Pakistan. A wata hira da sashen Urdu na muryar Amurka wanda ya yi da ministan tsaron Pakistan, ministan da ake kira Khuram Dastir, ya ce ya ɗauki wannan sanarwar da muhimmanci sosai. Muna son Amurka ta sani cewa Pakistan ƙasa ce mai cin gashin kanta, don haka wajibi ne a mutunta ƙiyaucinta, inji Dasgir. Ya ƙara da cewa a maimakon amfani da irin waɗannan kalaman da za a iya musu fasara ta daban, ya kamata a yi shawara ko kuma a tuntuɓi Pakistan tukuna. Ya ce shawara irin wannan ba za ta kawo zaman lafiya tsakaninsu da Afghanistan ba.
Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya ce Poland za ta takaita yin muhawara akan kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu. Yana mai cewar ya kamata ƙasar ta jinjina waɗanda wannan lamari ya shafa. Morawiecki ya yi wannan furuci ne a wani jawabi da aka yaɗa ta talabijin a jiya Alhamis, biyo bayan wata doka mai sirkaƙiya da majalisar dattawan ƙasar ta zartar da ke haramta faɗin kisar kare dangi da turawan Nazi na ƙasar Jamus suka yi wa Yahudawa a matsayin laifi ne da Poland ta aikata da kuma haramta faɗin sanin wato sansanin mutuwa na turawan Nazi, wato ko da yake wasu kisan kiyashin Nazi suka yi sun yi shi ne a cikin ƙasar Poland. Morawiecki ya yi wannan jawabin talabijin ne da zummar kwantar da hankalin Amurka da kwantar da jijiyoyin wuyan da ke tashi a Isra’ila. Prime Minister Isra’ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra’ila ba za ta lamunta da ɓoye gaskiyar abin da ya faru ba, da sake rubuta tarihi da kuma ƙin yarda da aikata kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, kungiyar matasan Birim ta buƙaci gwamnatin tarayya ta mai da jama'ar da suka ƙaurace muhallansu a dalilin tashin hankalin da aka yi shekaru da dama a jihar Plateau. Ga rahoton Zainab Babaji.
Kungiyar matasan kabilar Birom ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta mai da jama'ar da suka ƙaurace wa mahallansu dalilin tashin hankalin da aka yi shekaru da dama ana yi a nan jihar Plateau. A taron manema labarai da kungiyar ta kira, ta bayyana cewa dubban jama'a ne daga ƙananan hukumomin Barikin Ladi da Riyom ke gudun hijira, lamarin da ya sanya ‘ya’yansu shiga halin haula'i. Choji Daliop shine shugaban kungiyar matasan Birom ta ƙasa da ƙasa.
Akwai mutanen mu da yawa da hargitsin nan ya tada su daga guraren zamansu, wayansan su har ya zamana wanda ba su samun dama su koma gidajensu ko kuma su je su yi noma. Mutanen nan yin haka ya sa su wahala sosai. Mun kira wannan taron ne saboda shirye-shiryen gwamnati, musamman shirin nan na masu kiwon Fulani, masu kiwon shanukai. Muna da matsala sosai domin akwai wurarenmu da sun kai kusan 54 da a hargitsin nan an cire mutanenmu. Tsoronmu shine gurin nan ya kasa mana domin an ci kusa a gurin. Muna kira domin gwamnati tana da wannan yanci ta sa mutanen nan su koma gidajensu. Kamar yadda sun sa hankalinsu zuwa can ta arewacin Najeriya, sai su duba mu a ta nan domin a meza mutanen nan gidajensu.
Shi ma barista Daliop Solomon, ɗaya daga cikin ‘ya’yan kungiyar, ya ce suna goyon bayan gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar hana kiwo a fili.
Zancen satan shanakan da ake yi ba wai ana zuwa samu shanakan nan a makwanciyarsu ba ne, ana sace shanakan nan lokacin da an fito kiwo. Amma muna tunani domin a rage exposing shanakaidin nan zuwa ga irin wannan halayan da doka ta hana, zai yi kyau a introducing anti-open grazing. Kuma mun gan a cikin open grazing din nan da ake yi, sai a je a lallatar ma manoma da kayansa. Wancan kuma shine hanyar ci abincinsa, wancan ya zama shine rayuwarsa gabaki daya. Ka gani, in an hana da wannan zai kawo mana salama sosai zai kawo mana jituwa sanan da same gwamnati ne kuma tana zuwa da labari da cewa tana so ta creating colonies mu soro mu muna gani watakila gwamnati tana tunani za ta kafa wayannan cattle colonies din a wuraren da an ka karbo shi yasa mun gani da cewa a
to sai dai gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong a wani taro na daban yace batun hana kebe wuraren kiwo da wasu matasan jihar ke yi hanya ce ta kauda hankalin hukumomi daga binciken badakkalar da gwamnatin da ta gabata ta Jona Jantayi kan wasu kudade naira biliyan 2 da gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar don tallafawa matasa.
Allah just later two stakeholders, what is cattle colony, what is grazing reserve, what is ranching.
Gwamna yace zan warwarewa masu ruwa da tsaki a wani lokaci mai zuwa abinda ake nufi da filin kiwo gandun daji da floating kiwon dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gai da Zainab Babaji kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Malam Allah magani annan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mukula da su Gale na shuga na bintin zabadin an kafa haka ke talaran dukkan kafa dubu babban kantikin suwe dudan talaka an kai mutukan talaka ma sai ru wadannan dolan da ne jirgin zama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba shiga shin jirgin kasa taliya dan talaka an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talaka dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna kai kwalta ma ke ki a kauye da cikin binne gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba.
To madalla har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 2:13 na dare ga shirinmu na gaba.
Ya salamu
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin kallabi ya fara hira da wata mafarauciya mai suna Malama Aisha Bakar Gombe daga arewa maso gabashin Najeriya. A yanzu haka dai farautar Malama Aisha ta wuce kan dabbobi ta hada har da mutane. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da kuma ƙarin bayanin irin mutanen da take farauta. To a tarihi tunda kika fara wannan sana'ar kamar idan kika fita farauta kikan yi sa'a kamar ki kamo ko ki kashe kamar dabbobi nawa?
Eh to kin san abinka a sa'a ne wani lokaci idan ka je kana samu dan biyu ko wani lokaci ka samu biyar wani lokaci ma ka je kuma ka samu ba duka dai makarantu babu abin da zai yi fanta ba.
To kamar yanzu wace irin dabba ce zaki iya cewa kin taba farautowa mafi girba?
To alhamdulillah akwai farautar da muka taba tafiya da ta farautar nan mun tafi da dare ne akwai wani komandan mu da Allah ya barkiya. Wanda ake kira bukar jeda. To akwai fitin da muka yi da shi a wancan ranar dai Allah ya bani sa'a na samu babban dabba na samu na harbo gada.
Gada.
A wancan ranar har daga ni jama'a ta yi ana ta ihuwa ka ce zai kokari.
Wata kan ita gada kama ta koko in ce harbin ta yana da wahala kenan?
Eh harbin ta dai yana da wahala. Gudun da ne yake sa idan ka harba ga lalle ne ka same ta ba kowa ke iya samun ta ba. Sai an dace.
Allah sarki so anan dazuzzukan yankin Adamawa haka da Maiduguri kamar waɗanne irin dabbobi ne aka fi yawan farautar su?
To lalle akwai dabbobi amma wasu dabbobi ba zan iya sanin sunayen su da Hausa ba. Ana samun bauna, ana samun gunki,
har da gunki,
ana samun kanki, ana samun su gada su barewa. Da duk kananan dabbobi kuma kamar su kege su bera su zomo sai wasu masu ci suna farautun su har ma mace.
Har da mace zai kuke farauta?
Wasu ba.
Allah sarki.
Akwai farautun su akwai kuma waɗanda su ba ruwan su da.
To yanzu idan kuka kamo dabbobin kukan sarrafa ne a gida domin a ci koko kuna saidawa ne?
Eh akwai wanda zamu saida akwai kuma wanda zamu ci akwai kuma wanda zamu raba junan mu waɗanda ba su samu ba su ma su samu ko kuma a raba ba ma ko ita.
To banda wannan sana'a ta farauta kina wani abu daban?
Eh lallai ina yin dinki.
To bisa ga saninki ko bisa ga tarihi da kika ji daga iyayenki kamar wace irin dabba ce wacce za a ce take cike da abubuwan ban mamaki?
Lallai akwai dabbobi waɗanda suke da abin mamaki kamar biyu. A ƙananan dabbobi akwai ƙaramar dabba wanda suna nan ba ta fi kurege girma ba. Mata ɗin su kaɗan ne amma tana da abin mamaki kaɗan. Ana kiranta dage.
Dage. To.
Wannan dagen shi kullum a koda yaushe ba za su taɓa tafiya shi kaɗai ba sai dai su ci da matarshi. Ko ganye ne ya taba jikin matar. Yan Allah da wannan gurin sai ya kwana yana fada da gurin kace zai yi da wannan gurin har da Allah ya waye.
To ina ga a ce wata dabba ce ta je kusa da matar me zai faru?
To ai in dai mutum ne ya je kuma kan sai abin da Allah ya yi. Tunda ganye ma idan ya taba kwana zai yi yana fada. In mutum ne ya taba kan ai to fa sai a hankali.
To a cikin manyan dabbobi fa?
A cikin manyan dabbobi bauna tana da fada in ba babban maharbi ba ne in dai kamar irin mu kankananan alhakin nan ba mu isa mu tinkare su ba.
To in ta ga kamar za ka kai mata hari ne take taso ma koko kuma baka kai niyya kai mata hari ba sai ta taso maka?
Kuma baka kai mata hari ba sai ta taso maka? Sai za ka kai mata.
To ko akwai wani tsari haka ko wasu ƴan dabaru da kuke kuna shiga dawa da su?
Wa alhamdulillah akwai abin da iyaye da kakanni suka dan gwada mana muna amfani da irin su kuma.
To da za bayanan ki na ji kin ce kina farauta tun daga kananan dabbobi har ya kai ga manyan dabbobi yau kuma gashi har kina farautar mutane. Na san ma sauraro za su yi mamaki su ce mutum kuma wani irin dan adam ake farauta? Shin wani irin mutum kike farauta?
Yan ta'adda waɗanda suka hana kowa zaman lafiya a ƙasar nan suka karya tattalin arzikin ƙasa. Shi nake farautowa.
To su ma a dawa kuke shiga ku farauto su ko ku duk inda ta kama kuke kutsawa?
Lallai duk inda ta kama muna kutsawa amma mafi akasari a yanzu kam a dawan muke farauto su. Saboda yanzu za su da yawa a gari in ma akwai a goye suke. Amma mafi yawansu yanzu suna dawan ne.
Jama'a masu sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da cigaban wannan hirar. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Aisha Bakar Gombe da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ‘Yan jam’iyyar Democrat sun ki tashi tsaye a yayin da Trump ke gabatar da jawabin yadda ƙasa take ciki. Labarin ya ci gaba da cewa ‘yan majalisar jam’iyyar Democrat sun yi shigar baƙaƙen kaya haka kuma suka ki tashi tsaye domin gaida shugaba Trump. A bayaninsa na farko na yadda ƙasa take ciki da ya gabatar a daren ranar Talata da ta gabata, wanda hakan ya nuna tsananin rabuwar kan da shugaban ƙasa ya taɓa samu a tarihin zamanin nan. Da yawa daga cikin ‘yan majalisun da fuskarsu take a ɗaure ba su tashi sun gaida ko kuma yin tafi ga uwar gidan shugaban ƙasa Melania Trump ba, wacce ta sanya shuɗiyar kwad da kuma farin wando. Mafiya yawan lokuta akan tarbi matan shugaban ƙasa cikin fara'a, amma shugabancin Trump ya zo da bambanci, inda shugaban ƙasa ke yunkurin tabbatar da shirin ra'ayin riƙau. Da kuma ‘yan Democrats da suka shata layin ƙin hakan daga farko ciki har da yunkurin tsige shi kafin ya cika shekara guda. Sai jaridar New York Times wacce ta rawaito labari mai taken Trump ya share hanyar sakin bayanin sirri na ‘yan Republican. Jaridar ta ci gaba da cewa shugaba Trump ya share fage a jiya Alhamis na fitar da sirrin bayani wanda ma'aikatan ‘yan jam’iyyar Republican suka rubuta, wanda aka ce suna zargin jami'an gwamnati da cin zarafin damar da suke da ita akan leƙen asiri. Mr. Trump da yake da damar da zai iya dakatar da bayanin sakamakon ginshiƙin tsaron ƙasa, ana kyautata zaton zai faɗa wa ‘yan majalisu cewa bai da ja kuma ba shi da wata sha'awar ya ce a rage wani abu daga cikin bayanin. Kamar yadda manyan jami'an gwamnati suka bayyana, ya rage wa ‘yan kwamitin binciken sirri waɗanda suke shugabannin jam'iyyar Republican su matsa lamba wajen bayyana bayanin ga al'umma. Hukuncin shugaban ƙasar ya fito ne bayan koke-koke da gargaɗin da jami'an tsaron ƙasa suka yi na cewar idan har aka saki wannan bayani to zai bayyana bayanin yadda gwamnati ke karɓar bayanai ciki har da na tsaro. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutum ɗaya ya mutu yayin da jirgin ƙasa da ke ɗauke da ‘yan majalisu ya bugi motar ɗaukar shara. Labarin ya ci gaba da cewa ‘yan majalisa ‘yan jam’iyyar Republican sun shiga cikin aiki nan take yayin da jirgin ƙasan da suke kai ya ɗauki motar ɗaukar shara a wani ƙauye da ke Virginia a ranar Laraba. Haɗarin da ya bar mutum guda a mace da wasu kuma da yawa da suka ji rauni. Biyu daga cikin ‘yan majalisar sun ba da taimakon gaggawa a yayin da sauran suka ɗauki ragowar da suka ji rauni a tsallaken taragon jirgi. Jirgin ƙasan na ɗauke da ‘yan majalisar ne zuwa wajen hutawa a jihar West Virginia, yayin da ya yi karo da babbar motar a Crozet, Virginia, garin da ke nisan mil 126 daga birnin Washington DC. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmed Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
A gaida da Nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayi da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace dai kamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Wannan kuduri da majalisa ta sake dawowa da shi na a cire mago, hakika wannan lamari ne wanda a baya sun yi kuma mu talakawa ba mu amince ba ganin cewa mago yana ayyukan da shugaba Muhammadu Buhari ya bashi. Ya kamata ganin cewa ga siyasa ta sake dawowa su yi haƙuri da wannan naɗi na mago, su tantance shi su yadda a bashi mukami ya zama shugaba na dindindin.
Assalamu alaikum gidan Radio Madar Amurka, sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Kai al'umma, wai don Allah don Annabi ɗan majalisar nan mai magunan ya tare musu ne da ba sa sansa. Kullum maganar su mago, to ni fa a tunanina ɗan uwana ‘yan Najeriya, wallahi tallahi kashi 70 cikin ‘yan majalisar nan ba su da gaskiya, shi yasa ba sa son mago. Amma idan ba haka ba, menene hujjar su na cewa sai dai a kawo wani ba mago ba? Mu ‘yan Najeriya mun gamsu da aikin da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu yake, idan haka wallahi tallahi mu ma idan shugaban ƙasa ya ce zai cire shi za mu fito mu zanga-zanga, ba ma so sai ya yi aikin da aka sa shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Matsalar siyasar Kano tsakanin Ganduje da Kwankwaso rigima ce wadda akwai ta a ko ina a Najeriya. matsalar siyasar Ubangida da siyasar dauki saka kenan. Sai kaga shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma mai garin gado mai barin gado ya fi son wani dan takara ba don komai ba, illa don ya rufa masa asiri da shi da danginsa da abokanansa saboda ta'asar da suka tafka yayin da yake mulki.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOI. Sunana Alhaji Umar Dangara, Chief Director of Preto Ministry of Works, Kebbi State, Nigeria. Ina kira ga jama'ar Kano baki daya kuma jama'ar Nigeria baki daya, don Allah da Annabi, musulmi da Kirista, waɗanda ma ba musulmi ba, mu zauna lafiya. Saboda wannan ƙasa Allah ya yi mu wuri guda, ya tashi mu wuri guda. Saboda haka don Allah da Annabi mu zauna lafiya. A ƙasashen duniya da yawa waɗanda sunka ya ba ma wannan bawan Allah Muhammadu Buhari akan kyakkyawan shugabanci wanda ake yi a cikin ƙasa domin tausaya matalaka, domin tausaya ma marasa ƙarfi. Saboda haka duk abin da zai jawo mana hikima, muna roƙon Allah shi kare mu gare shi. Allah shi kare mu gare shi.
To madalla, mun gode ga wanda suka samu damar aiko mana wannan sakon. Sai a ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da saka sakonnin ku. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, ga wannan sakon.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoyi ba.
Kusun ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye, kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya madarin mu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, to dole dole wannan 35% din da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Da kare haƙin ƙananan yara,
mu gogo yana luwaɗe da mu idan yayi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa,
wannan magana ta hajiba ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina, in zai yi ne da nama na sai ya bani yata.
Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali,
fiye da mata da maza 4,000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwagwarmayar kare haƙƙin bin adama,
gaskiya mun yi baƙin ciki, mun ji zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata, yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwar shi. Ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Amurka tana samu tana rashin manyan jami'an diplomasiyyarta da wato lokacin da babban jami'i na uku mafi girma a ma'aikatar harkokin wajen kasar Thomas Shannon da yake ritaya. Shannon, sakatare na uku mai kula da harkokin siyasa a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya sanar da ritayarsa ne a jiya Alhamis bayan kusan shekaru 35 da ya kwashe yana aiki a ƙarƙashin shugabannin ƙasa guda 6. Wannan dan taliki shine ma'aikacin diplomasiya na biyu da yake barin aiki a ma'aikatan harkokin wajen Amurka tun bayan da Trump ya zama shugaban ƙasa a cikin shekara guda. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce samun wanda zai maye gurbin Shannon da yake da kwarewa da sanin aiki cikin dan lokaci zai yi wahala. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen na Amurka Heather Nauert ta kira Shannon mai kishin ƙasa, ƙwararren ɗan diplomasiya kuma ba amurke na ƙwarai. Shannon shi ne sakataren harkokin wajen Amurka mai riko tsakanin ƙarshen mulkin shugaba Obama kafin a naɗa Tillerson. Wani jami'in fadar White House ya ce shugaba Donald Trump na shirin amincewa da fitar da bayanan da ake zargin wasu manyan jami'an shari'a na nuna wa shugaban ƙasar bambanci. Jami'in ya ce shugaban ƙasa bai damu da hakan ba, kuma akwai yiwuwar zai sanar da majalisar dokokin ƙasar niyyarsa a yau Juma'a. Jami'in ya ce tana yiwuwa a fidda bayanin ba tare da canje komai a cikinsa ba.
To madalla, a gai sheka masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu amadadin baba ya fu mai yadda yake na gabatarwa sai Tubahiru Jodo ne wanda ya daidaita mana sauci da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Sarfila Hashu kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum.